Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ita Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 12 ga watan Yulin 2022. To, a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya kungiyar gwamnonin APC ta mara baya ga zaben Sanata Kashim Shettima a matsayin mataimakin Bola Tinubu a takarar zaben 2023. Gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ne ya zayyana haka a lokacin da ya gana da shugaba Buhari a Daura.
Na ai mu aka yi zaben nan takarar shugaban kasa da mu aka yi, kuma mun yadda da tunani da basira dan takarar shugaban kasan mu, kuma ya girmama mu, ya yi muhawara da mu, kuma mun bashi tabbacin cewa duk shawarar da suka yi da shi da yayansa shugaban kasa, mu za mu goya baya.
Sai kuma ku ji cewa hukumomi akan iyakar Najeriya da Niger sun ba da wa'adi wa makiyaya da su fice daga gonakin noma don kaucewa tashin hankali a lokacin da kasar ke neman zaman lafiya. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar, da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan, ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya samu bakuncin shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador don tattaunawa a fadar White House a yau dinnan Talata, inda batutuwan shigi da fici, tsaro da kuma tattalin arziki za su fi samun fifiko. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya gaya ma manema labarai cewa ana kyautata zaton bangarorin biyu za su yi shelar abin da ya kira ɗaukar mataki na bai ɗaya don inganta tsarin kan iyaka, saboda magance matsalar bakin haure da inganta tsarin aiwatar da doka ta haɗin gwiwa don daƙile safarar muggan ƙwayoyi tsakanin ƙasashen biyu, da jaddada amfani da makamashi mai tsafta da kuma abubuwan inganta tattalin arziki da ci gaba. Jami'in ya ce ɓangarorin biyu za su ƙaddamar da wani kwamiti wanda zai yi nazarin abin da ya kira hanyar da ma'aikata za su iya shigowa da kuma kariya ga ma'aikatan. Shugaba Lopez Obrador ya gaya ma manema labarai jiya Litinin cewa shi da Biden za su tattauna kan hanyoyin da za su haɗa kai don magance matsalar tsadar kaya a Mexico da Amurka. Hukumomi a China jiya Litinin sun tabbatar da ɓullar cutar kwalara a birnin Wuhan na yankin tsakiyar ƙasar, inda aka fara samun ɓarkewar cutar COVID-19 kafin ta yaɗu a duniya. Kafafen yaɗa labaran gwamnati sun kula cewa al'amarin ya firgita jama'ar da har yanzu ke fama da ɓarkewar COVID. Kafar labaran gwamnatin China Xinhua ta buga labarin a shafin farko na yanar sadarwarta da yammacin jiya Litinin a gogon yankin. Tana mai nuni da shelar da hukumar yaƙi da cututtuka ta gundumar Wuchan ta yi. Gundumar ta Wuchan dai na ɗauke da mutane sama da miliyan guda a birnin Wuhan kawai ma. Kuma nan ne jami'ar Wuhan take, inda aka tabbatar da bullar cutar. Jafanawa cike da jimami sun yi bankwana ta ƙarshe magawar tsohon firaminista Shinzo Abe a yau dinnan Talata. 'Yan ƙasar sun buga layi a harabar ɗakin ibada na Zojoji don kai fulawoyi da sauran abubuwa nuna girmamawa ga Abe, wanda aka bindige har lahira ranar Juma'a a birnin Nara da ke yammacin ƙasar a yayin wani gangamin yaƙin neman zaɓe. Da dama daga cikin masu makokin sun yi ta kuka yayin da suke durƙusawa don yin addu'o'i gaban ɗakin ibadan. A haikalin na Zojoji dai keɓaɓɓiyar hidima ce aka yi ga marigayi Abe mai shekaru 67, ta yadda iyalinsa da abokansa na kusa ne kaɗai suka yi. Daga nan sai aka fitar da akwatin gawar Abe daga haikalin, aka sa cikin motar ɗaukar gawa, ana tafiya da ita a hankali. Aka bi ta tsakiyar Tokyo zuwa dandalin hidimar gawa ta Kirigaya don ƙonawa. A ƙarshe, hukumar harkokin sama jannati ta Amurka yau Talata ta bayyana cikakkun hotuna masu cikakkun launoni irinsu na farko da na'urar hangen nesa ta Webb Space Telescope ta dauka kwana guda bayan da ta fitar da wani hoto mai cikakkun launoni da ke nuna taurari da tarin abubuwan da ke sararin sama can irin wanda ba a taba gani ba. Da yake bayani ma manema labarai a fadar White House jiya Litini kan hotunan farko na hukumar NASA din, shugaban Amurka Joe Biden ya ce na'urar hangen nesa din a ta bakin sa wata sabuwar hanya ce ta leko bayanai kan tarihin sama da ƙasa. Na'urar hangen nesar wadda aka kashe dalar Amurka biliyan 10 wajen kirkiro ta, wadda ita ce mafi girma kuma mafi inganci da dan adam ya taba girkewa a sararin subhana, ta leko abubuwa daga can nesa fiye da yadda aka taba gani. Jami'an Ukraine da Russia sun yi bayanai mabambanta yau Talata game da wani hari da Ukraine ta kai a yankin Kherson na kudancin Ukraine. Bisa ga bayanin Ukraine, wani makaminta mai linzami mai dogon zango ya dira kan rumbun makaman Russia a Nova Kakhovka ya kashe sojojin Russia 52. Russia kuwa cewa ta yi makamin da Ukraine ta cillo din ya fada ne kan wuraren farar hula. Haka zalika, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce sojojin Russia na ci gaba da abin da ta kira kwace ƙarin yankuna sannan a hankali a lardin Donetsk na gabashin Ukraine, inda ta maida hankali a yanzu. Bayani na Burtaniya ya ce da alamar Russia na ci gaba ne da takura sojojin Ukraine a yayin da take shiri don sake kai jerin hare-hare nan ba da dadewa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sake yin kira ga China da ta mutunta daidaitawar da aka cimma a shekara ta 2016 wadda ta kore ikirarin mallakar wani yanki da China ke yi a tekun kudancin China. Sannan ya gargadi cewa nauyi ya rataya a wuyar Amurka na kare kasar Filipino wadda suka kulla yarjejeniya da ita muddin aka kai hari ma sojojinta, jiragen ruwanta ko kuma jirgin samanta a yankin ruwan da ake takaddama a kai. Bayanin na Blinken wanda ofishin jakadancin Amurka a Manila ya fitar yau dinnan Talata an gabatar da shi ne a zagaye na 6 na ranar da kwamitin daidaitawar ta shekara ta 2016 ya cimma jituwa.
Almasi Karbade ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, kungiyar gwamnonin APC ta mara baya ga sabon sanata ga zaben sanata Kashim Shatima a matsayin mataimakin Bola Tinubu a takarar zaben 2023. Gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudi ne ya zayyana haka a lokacin da ya gana da shugaba Buhari a Daura. Wannan dai na nuna gwamnonin sun miƙa wuya ga zaben Shatima ne maimakon daukar ɗaya daga cikin su kamar gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufa'i ko gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje waɗanda ake sa ran baiwa mukamin. Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya daga Abuja na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan dai na nuna gwamnonin sun miƙa wuya ga zaben Shatima maimakon daukar ɗaya daga cikin su ya zama mataimakin takarar. Tun farko an yayata cewa gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufa'i da gwamnan Abdullahi Umar Ganduje na daga cikin waɗanda ake sa ran bawa mukamin. Bagudu ya ce farar dabara ce ɗaukar wanda bai gaza matsayin Shatima ba kan mukamin takarar.
Gwamnoni suna murna da wa Allah godiya cewa ɗan takarar shugaban ƙasarmu Asuwaji Bola Ahmed Tinubu da ya ziyarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a Daura ya faɗi cewa ya tsaida tsohon gwamnan Borno Kashim Shatima ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa. Zabi ne na kwarai saboda Kashin mutum ne mai kwazo, mai basira, mai son Najeriya, wanda kuma yana da abokai kuma mun tabbatar da zai goya baya ya kara haske ga dan takararmu na shugaban kasa.
Haka nan shi ma gwamnan jihar Borno Umar Azulum ya nuna farin ciki da cankar Shatima a mataimakin, duk da shi ma an yi ta yayata sunansa don ɗaukar sa a matsayin. Zulum ya zayyana wannan abun tamkar shi aka yi wa dan Kashin mai gidansa ne. Atiku Bagudu wanda yake tare da wasu daga gwamnonin APC a ziyarar ya ce ba mai adawa da matsayar da aka dauka.
Haba dai wannan ai mu aka yi wa zaben nan takarar shugaban kasa da mu aka yi kuma mun yadda da tunani da basirar dan takarar shugaban kasar mu kuma ya girmama mu ya yi muhawara da mu kuma mun bashi tabbacin cewa duk shawarar da suka yi da shi da yayansa shugaban kasa mu za mu goya baya.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce jami'an na da kalubale amma ba za a iya cewa kai tsaye na adawa za su yi kada gwamnati ba ko kuma a ce kai tsaye APC za ta zarce.
Ina ga har yanzu akwai lokaci mai tsawo kwarai da gaske daga nan zuwa lokacin da za a yi zaɓe ta yadda zai wuya a iya cewa ko 'yan adawa za su tura jam'iyyar APC ko kuma ita za ta ci gaba da mulki. To amma abubuwan da suka fito fili shi ne cewa zaɓukan dudduwani da aka yi sun bar baya da kura kwarai da gaske a ita kanta jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar adawa, ta yadda zuwa yanzu abin da kawai ya fito fili shi ne akwai shakku kwarai da gaske a kan me zai faru da kuma yadda za a gabatar da yakin neman zaɓe su ne za su kasance mamuniya a kan me zai faru a 2023.
Masu azancin zance na cewa inda ba ƙasa ke gardamar kokawa, amma gaskiya abin da ya zama zahiri shi ne ba karsashi a jikin jama'a kan babban zaɓen. Ya ka kwatanta da na 2011 da 2015 da ake batun ko Buhari ko Rijiya. Ba don ma zaɓen ya zama dole a yi ba, wasu sun dawo daga rakiyar cika bakin yin siyasa. Nasiru Adamu Ilikaya, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, aka yi da Nasiru Adamu Ilikaya. To a yayin da makiyaya ke arcewa, 'yan bindiga suna ci gaba da kwarara daga Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar, hukumomi a kan iyakar sun ba da wa'adi wa makiyaya da su fice daga gonakin noma don kaucewa tashin hankali a lokacin da kasar ke neman zaman lafiya. Mai martaba sarkin birnin Kwanni, Alhaji Muhammad Salihu Usman Sardauna, shi ne ya yi wa manema labarai bayani bayan kammala taron da hukumomin iyakar suka yi. Wakilin muryar Amurka da ya halarci taron, Haruna Mamane Bako, ya aiko mana da wannan rahoton.
Yayin da makiyaya ke ci gaba da arcikewa 'yan bindiga daga arewacin tarayyar Najeriya suna kutsowa a janguriyar Nijar, kuma ga damana na kankama kasar ta Nijar, hukumomi akan iyakan Nijar da Najeriya bangaren janguriyar Nijar sun kira makiyayan walau 'yan Nijar da baƙin da su fice da gaugawa daga cikin gonakai saboda tsoron kar su haifarwa kasar ta Nijar wani husumi a irin wannan lokacin da hankalinta ke karkata wajen yaƙi da 'yan bindiga a iyakokinta na basu da yamma gusum da arewa. Mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Usman Sardauna shi ne ya yi wa manema labarai bayani jim kadan bayan kammala taron da hukumomin iyakar na Nijar suka yi.
Yasa an ka kire kowa wanda adda hannu? Musaraki muna nan, prefish na nan, merori suna nan, elevage agriculture da kofo su ne dai abin ya shafa kwarai da gaske suna nan, jami'an tsaro suna nan. Kuma an tambaye shi prefe ya tambaye ra'ayin kowa, kowa ya yarda bisa ga yanzu ya kamata a yi ta da cikin gona. Kenan kasancewa ka cikin gona kana cikin waɗanda ka son a tada hankali, wanda ko ya tada hankali ina ta mawa doka akwai abin da tattauna da gare shi. Kuma muna zaton ba za a yi sakaci ga wannan abu, ba za a dau mata kai yadda doka ta tanada.
A lokacin da na tunkari mamman barte sarkin Fulanin birnin Kwanni bayan gama taron ya ce min duk makiyayin da bai ji injin ba a yi jihoho.
In ake neman azanna lafiya ba a kawo walkumushi dan a ciki don azanna lafiya ne, tunda an san kaɗa da huta ba su zama wuri guda. Ne na haka nan ita dai lokacin noma na, to kenan dabba ba wurinta ba ne sai ta dangusa ta can inda suke shekara abin da ni gari kenan. To yanzu waɗanda sun ka kawo taurin kai, to kuma an sai a gama su da hukuma. Hukuma mun ce wannan masu horo akwai dalabiri, akwai TMCF wannan sojojin nan na bakin iyaka, sannan akwai komisariya. Yanzu abin da ya rage gwamnan jiha shi adda waɗannan matakin ne. Mu dai mun ƙara namu aiki tun da mun ba da an ba da samakon cewa da gobe shi kenan ba a son a ga dabba cikin karkara.
Gudun da hukumomin ke yi shi ne na hana tashin wani hayaki a cikin ƙasar, kasancewa ya ƙoƙana ci gaba da zagaye ƙasar. Shi yasa shugaban ƙungiyar makiyaya da ake ce Maropa reshen birnin Kwanni Buba Hardo bin sahun magabatan domin kira ga makiyayan da su fice daga cikin gonakai da gaugawa.
To shi na nika kira ga ƴan uwana makiyaya don Allah don Annabi su bi doka abinda doka take da su yi haka nan. Wanda ya jamu ƙungiyoyi yi iyakan mu waye musu kai in su yarda to in ba su yarda kuma wanda abin da ya samai shi ya jiya dai sai iyakiya to sannan ina kira ga manoma kuma Allah shi ba su hankurin da sun kai tai dunga kaka gaskiya manoma su yi hankuri har zakwa yanzu kuma su yi hankuri ina ba su hankuri a zamna lahiya duk wanda an ka taba wurin shi yayi kokari ya kai wurin iko a hidda mishi hakkin shi
shi dai wannan matakin zai sa a kammala ayyukan da manar bana cikin kwanciyar hankali da tsanaki da zaran matakan da aka doka a wurin wannan taro suka yi tasiri Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
an gaishe ka Haruna Mamman Bago to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman akan shagulgulan babbar sallah a jihar Niger Nigeria Mustafa Nasir Batsari ya hada mana
batun neman ganin an samu dawo da cikakkiyar zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya shine ya dauki hankalin akasarin shugabannin al'umma a jihar Niger a lokacin gudanar da jawabai na bukukuwan ranar babbar sallah da aka gudanar a ƙarshen wannan mako da ya gabata Jihar Niger dai na daya daga cikin jihohi da ke fama da kalubale irin na rashin tsaro da ma hukumomin jihar suka tabbatar da cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun kafa sansani a yankin Shiroro dab da madatsar ruwa na Shiroron mai daya daga cikin tashoshin da ke samar da lantarki a Najeriya a sakonsa na barka da salla ga al'ummar masarautarsa mai martaba sarkin Sudan na kwanta gora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu yayi kira ga al'ummar masarautar ne da su zauna lafiya
muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu yau ranar salla lafiya ina kira ga al'ummar kasan kwanta gora da su zauna lafiya don Allah banda fitina duk dokan da suka san an sa a kasa don Allah su bi shi kada a kare doka bayan haka nan kuma ina kira ga matasan mu da su zauna lafiya don Allah kada a yi ta fitina a zauna lafiya ba ni san fitina kamar yadda nake fadi kullun cewa don Allah kasan kwanta gora an san mu zama lafiya to a ci gaba da zama lafiya bayan haka kuma ina ƙara kira ga masu ƙarfi da su taimaka mura sa ƙarfi a kullun na san cewa ana cikin wani hali ana cikin yanayi wanda yake ba kowa bane ke iya rike kanshi to ina kiran ga masu ƙarfi don Allah su yi hakuri a taimaka ma marasa ƙarfi
shi ma dai tsohon minista a Najeriya ambassador Abubakar Bawa Buhari yayi kira ne ga 'yan Najeriya da su ƙara hakuri
abinda zan fara cewa Allah shi maimaita mana shi kaɓe ba don kuma an ba da shawara 'yan Najeriya a yi haƙuri da abubuwan da muke fuskanta yanzu in dai muka riƙe Allah komai zai zo da sauƙi komai yana wurin Allah shi yasa muke addu'a duk wanda ya riƙe Allah insha Allah ba za mu ji kunya ba kuma insha Allah duk mai haƙuri Allah na tare da shi.
Wani shugaban al'umma a jihar Niger Alhaji Hassan Shiroro ya ce sun yi addu'o'i na neman zaman lafiya a wannan yanayi.
Alhamdulillahi, alhamdulillahi, muna gode ma Allah da Allah ya kawo rana ta yau goma ga watan Zulhajji tara ga watan bakwai. Muna matuƙar farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana duk kowa yana murna kowa muna yi ma ƙasar mu addu'a da jihar mu da inda muke zaune Allah Ubangiji ya zauna da mu lahiya Allah ya ba mu zaman lahiya Allah ya shugabannin mu Allah ya tsare su Allah ya kare su Allah ya ba su iko yi muna adalci na shugabanci mu kuma Allah ya ba mu iko yi musu biyayya.
Wata babbar matsala ita ce samun yawaitar yara matasa masu muguwar ɗabi'an nan ta sara suka a wasu manyan birane na jihar Niger al'amarin da shugaban malamai na kungiyar Izala a jihar Sheikh Aliyu Adarawa ya ce uwaye na da rawar takawa wajen shawo kan wannan matsala.
Su iyaye matsalan da ake samu su yaransu ba su bi hanyar Allah ba sun ɗauki hanyar shaidan suna aikin barna, maimakon su taimaka ma hukuma da al'umman gari a gyara su, a hukunta su, sai zan ba su tashi nuna kaunar yaran, sai sun yi wannan ta'addanci. Lokacin da aka kama su aka je za a hukunta su, sai su yi tsaye su nuna musu gatanci, musamman iyaye mata, kaga suna sai da abubuwan su suna hasara dan su karbo yaron. Yaron kuma in suka karbo su, karshen ta su zake dawo su zan musu matsala har cikin gida da waje da makota. Saboda haka shi hukunci da ake wa mai laifi ba wai kyamashi ake yi ba, ana yi mishi ne don ya gyara. Ina kira su ba da haɗin kai a hukunta wayannan yaran, a rika hukunta masu laifi. Su kuma hukuma su ji tsoron Allah, su daina karɓar cin hanci da sauran alfarma, domin wannan alfarma haramun ce a musulunci. Duk alfarman da za a yi ma wani mutum a shuka barna to ba haramun ce.
Sun dai wasu daga cikin mahalarta sallar Idin na bana ga abin da suke cewa.
Sunana Muhammad Shafiu, alhamdulillahi ala kulli hali. Wannan rana ya babban rana, murna ne ga duka dan uwa musulmi har da baba mama musulmin ba, tunda rana ne wanda Allah ya dauka kai daraja ya amince. Saboda kan duk wani bawa da ya samu kanshi ya zo wannan ibada, to tabbas ya gode wa Allah dan babban rahama ne Allah ya masa. Kuma Allah ya samu insha Allah ziyara da mata daga cikin sunnonin wannan sallah da aka yi. Yana da kyau kowanne iyali ya bar zira'an shi su je ziyara, amma saboda rashin tsaro da rake da sauransu, idan yaro zai je ziyara wa tabbatar da an hada shi da wanda ya fi shi wayo, ko kuma kai magidancin ka je da su da kanka kai su ziyara, kowa ya dawo gidajen shi lafiya. Saboda yanda yin kasa take, kuma abinda Allah ya sauƙaƙa ka samu kai layya, sai a zauna gidaje da iyali a yanda annabi ya ce a yi, in kuma babu shi a dauki hakuri, haka Allah ya so.
Sunana Ismail Ibrahim, yau ranar sallah zan je gida in ci abinci in je ziyara.
Sardaunan Ilori Alhaji Shehu Zaman Lafiya, wanda ke zaman shugaban wata kungiya ta wanzar da zaman lafiya a jihar Kwara, ya yi amfani da wannan dama ne wajen jajantawa al'umma, musamman waɗanda matsalar rashin tsaron ta shafa.
Jaje nake son yi ga a matsayin kungiyarmu ta zaman lafiya ta jihar Kwara. Saboda haka muna wannan dai abubuwa da Allah ya kawo suke ta faruwa a arewa. To muna roƙon Allah shi muna maganin wannan abin, Allah ya sauƙaƙe shi. Allah shi muna maganin shi. Saboda haka kuma ina jajanta ma duk waɗanda abubuwan ya sama, Allah ya saka musu da alheri. Allah ya maida musu da alheri, don abubuwa duk in ya zo komai ne ne daga Allah ne. Saboda haka waɗanda suka mutu, Allah shi musu rahama, Allah ji kansu. Waɗanda kuma ma ba su mutu ba, kuma Allah shi musu sauki. Saboda haka ina jajanta ma mutanenmu na Arewa duka gaba daya.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da kokari da hukumomi ke yi wajen shawo kan wannan matsala, amma jama'a su dage da addu'o'i.
Yau sallah babba sakon da nake shi ga al'umma musulmai shine a cikaba da addu'a zaman lafiya wannan lokaci da muke ciki na matsalan tsaro. Allah ya kawo mana saukin shi, a dage da addu'a kwarai da gaske. Allah ya hada kawo nan, kowa yana son zaman lafiya, in ba mu zaman lafiya babu ci gaba. So haka muna kira ga al'umma ci gaba da duk abin za a yi saboda samu zaman lafiya a jihar Niger da kasar Najeriya gaba ki daya. Al'umma musamman Sojoji suna can, muna fata Allah ya karbi ibadan su, Allah ya karhaji su, su samu cikin addu'a su da suke kusa can da Ka'aba, su yi makasar nan addu'a, su yi makawanan su addu'a. Shimuna addu'a mu kamar da Allah bai sa mun samu zuwa haji ba.
Rahotanni dai sun tabbatar da cewa an gudanar da bukukuwan lami lafiya a jihohin Niger, Kwara da kuma jihar Kogi. Sai dai a wasu yankunan an jibge jami'an tsaro da dama domin zama rigakafi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
La
labarun wasanninmu na ranar yau zai soma da kasar Saleo ko kuma Sierra Leone, inda ake cikin wani mamaki da duniya ba taba ganin irinsa ba a wasannin kwallon kafa, bayan da club din Golf FC da yawa kokima Lebanon T91, yayin da Kahula Rangers ya kapcike Lumbembu United da T95 da banza a rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na kasar ta Saleoko Sierra Leone. Tuni da hukumar kwallon kafa ta kasar Saleoko Sierra Leone ta ce ta shiga bincike mai zurfi na kwakwaf akan waɗannan wasannin, kasancewa a karawar kungiyoyin akwai inda dan wasa guda ya ci kwallaye 31, yayin da akwai inda alkalin wasa ya yi murabus a lokacin rabin hutun wasa da makurar ƴan wasa da aka yi babu gaira babu dalili ta hanyar basu jan kwali. Hukumar kwallon kafa ta kasar Saleoko Sierra Leone ta hiddo sanarwa a ranar Litinin da ta gabata ta cewa waɗannan kungiyoyin da ke neman hawa rukuni na farko na wasannin kwallon kafa na kasar ta Saleo sun shefa ta cikin shakkunku akwai coge a lokutan waɗannan wasannin, kuma za ta aiwatar da bincike mai zurfi a kai. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin mata na nahiyar Turai kuwa da ke wakana yanzu haka a kasar Birtaniya ko Ingila, a jiya Litinin Three Lion na mata na kasar Birtaniya ko Ingila sun wa takwarorinsu na Norway ko kuma Norwich cin kaca da ci 8-0. Abin ya zo wa ma'abuta sha'awar wasannin kwallon kafa na duniya na mata mamaki, saboda daga cikin ƴan wasan na Norway ko kuma Norwich akwai Ada Egerberg, shahararren ƴar wasar kwallon kafa nan ta kasar ta zama mace ta farko a tarihin kwallon kafa ta duniya ta taba lashe Ballon d'Or na France Football a shekara 2018 na mata da ke bugawa club din Olympique de Lyon na kasar Faransa. A jiya Ireland ko kuma Ireland du Nord, Ireland ta arewa ta shaka shi banza da biyu a hannun Autrichia, yayin da a shekaran jiya kasar Faransa ta kakkaɗe Italia da ci 5-1. A yau an kara tsakanin Finland da kasar Denmark, yayin da aka kecere ni tsakanin Spain ko Espanya da kasar Alemanya ko Jamus. A gasar tseren keke mafi farin jini a duniya na Tour de France a yau ana rana ta 11, bayan hutun da ƴan wasan suka yi a ranar jiya da ma binciken cutar coronavirus da masu shirye wannan wasar suka yi wa ko wace tawaga da ke cikin wannan gasar ta bana, inda ba a samu ko mutum guda ba da yake dauke da wannan cutar da mashako. Har yanzu dai Tadej Pogacar dan kasar Slovenia ne ke kan gaba, yayin da Geraint Thomas dan kasar Wales ko kuma Pays de Galles ke na biyu, sai David Godot dan kasar Faransa a matsayi na uku. A yau dai tseren na bana na kwanaki na 11, inda ƴan tseren suka tashi daga Haute Savoie zuwa Les Alpes da kimanin karfe 1:40 agogon Niger Nigeria. A ranar 14 ne ga watan Yuli za a kammala wannan gasar ta tseren keke ta kasar Faransa na Tour de France da ke karansa na 109 a wannan shekara ta 2022 a fadar gwamnatin kasar da ake kira Champs-Élysées. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya samu bakuncin shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador don tattaunawa a fadar White House a yau dinnan Talata, inda batutuwan shigi da fici, tsaro da kuma tattalin arziki za su fi samun fifiko. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya gaya ma manema labarai cewa ana kyautata zaton bangarorin biyu za su yi shelar abin da ya kira ɗaukar mataki na bai ɗaya don inganta tsarin kan iyaka saboda magance matsalar bakin haure da inganta tsarin aiwatar da doka ta haɗin gwiwa don daƙile safarar muggan ƙwayoyi tsakanin ƙasashen biyu. Hukumomi a China jiya Litinin sun tabbatar da ɓullar cutar kwalara a birnin Wuhan na yankin tsakiyar ƙasar, inda aka fara samun ɓarkewar cutar COVID-19 kafin ta yaɗu a duniya. Kafafen yaɗa labaran gwamnati sun kula cewa al'amarin ya firgita jama'ar da har yanzu ke fama da barkewar COVID. Kafar labaran gwamnatin China Xinhua ta buga labarin a shafin farko na yanar sadarwarta da yammacin jiya Litini a gogon yankin. Tana mai nuni da shelar da hukumar yaƙi da cututtuka ta gundumar Wuchan ta yi. Jafanawa cike da jimami sun yi bankwana ta ƙarshe magawar tsohon firaminista Shinzo Abe a yau dinnan Talata. ‘Yan ƙasar sun buga layi a harabar ɗakin ibada na Zojoji don kai fulawoyi da sauran abubuwa nuna girmamawa ga Abe, wanda aka bindige har lahira ranar Juma'a a birnin Nara da ke yammacin ƙasar a yayin wani gangamin yaƙin neman zaɓe. Da dama daga cikin masu makokin sun yi ta kuka yayin da suke durƙusawa don yin addu'o'i gaban ɗakin ibada.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a jo sabokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad kenan, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatarwa da kuma Julie Levis Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau, ice taku Dr. Suleiman Yaro, ake muku fatan alheri da kwana lafiya. Ma'assalam.